Priscilla kwata na addu'a a cikin coci lokacin da kawarta ta katse ta cikin gaggawa. Wata mata a fadin cocin tana neman ta cikin sauri. Tana rike da sako da alama yana buƙatar kulawar Priscilla cikin gaggawa. Yayin da idanunsu suka haɗe, su biyun suka samu kansu cikin rudani. Hawaye na bin fuskar su. Sauraron sabon shirin da bishin rikici shiri ne da ke zuwa a kowane sati akan labaran waɗanda rikici da tashin hankali ya shafa daga nan Human Angle tare da ni Ruqayyah Sa'id. Shekaru uku da suka gabata an yi garkuwa da ƴar Priscilla Lillian akan hanyar Jossua Maiduguri. Za ta koma jami'a ne don wani sabon zango. Sai wasu 'yan ta'adda suka tsayar da motar da take ciki, suka yi awon gaba da ita. Tun daga wannan lokacin, Priscilla takan nema mutanen da suka samu 'yancinsu daga zaman tsari a yankin tafkin Chadi, inda take gano su kuma ta tambaye su ko sun san wani abu game da 'yarta. Na dogon lokaci, amsar ita ce a'a. Amma yanzu, a cikin cocinta, ta ji cewa wata mata mai suna Deborah, wata ma'aikaciyar lafiya da aka sace, ta samu 'yanci. Kuma Deborah na nemanta. Sanda suka haɗu, Deborah ta gaya mata cewa an tsare ta a sansani ɗaya da 'yarta Lillian. A lokacin da aka yi garkuwa da ita, sun yi magana, nan suka gane cewa 'yan yanki ɗaya ne su ta jihar Filato. Sun yi musayar wasiƙa ga iyalansu idan ɗayansu ya samu 'yanci kafin ɗaya. Deborah ta sa hannu cikin jakarta ta ɗauko wata 'yar takarda guda ɗaya wacce aka lullube ta a ɓangarori biyu da rubutun kalmomi. Ninkin da aka yi wa takardar ya nuna cewa an ninka shi sau da yawa a cikin siffar da ke da ƙanƙanta yadda zai iya shiga ƙaramin wuri. Da farko, hannun Priscilla yana rawa yayin da ta karɓa wasiƙa. Ba ta da tabbas game da halicinsa, ba ta son yarda cewa zai iya kasancewa daga 'yarta. A hankali ta buɗe don kar ya yage. Sai ga rubutun Lillian.
‘Yan uwana masoyana, ya kuke duka? Da fatan dukanku kuna lafiya. Ina rubuta wannan wasiƙar da hawaye ciki a idanuna da kuma ɗumbin raɗaɗi cikin zuciyata. An kama ni ne a ranar 9 ga watan Junairu na shekarar 2020 a kan hanyata ta zuwa Maiduguri. Na sha wahala sosai a hannun 'yan Boko Haram, amma duk da haka ina godewa Allah cewa ina raye. Ba abu mai sauƙi ba ne musamman da ba na tare da ku. Sun ɗauke mu kuma muna musu aiki kamar bayi a gare su. Suna yin duk abin da suke so su yi da mu, ciki har da lalata da mu, kamar yadda suke so. Na san duk kun yi iya ƙoƙarinku wajen ganina, kuma ina jinjina muku da ƙoƙarinku. Allah ya saka muku da alkhairi. Ina buƙatan ku ci gaba da yi mini addu'a, domin ina matuƙar buƙatar addu'arku da goyon bayanku. Don Allah kar ku gaji. Na san cewa Allah zai sa mu samu mafita da sunan Yesu. Mama na abun ƙaunata, kullum kina raina, ina matuƙar kewarki sosai. Amma na yi imani za mu haɗu wata rana, kuma na yi imani zai kasance nan ba da jimawa ba. Kuma ki ci gaba da sanya murmushi a kan wannan kyakkyawar fuskar taki, kuma ki zama mai tawakkali don Allah. Kuma kar ki manta ke ce uwata abun ƙaunata. Ina tunaninki a koda yaushe, kuma ina kewarki, dole ki zama mai ƙarfin imani. Na rubuto muku wannan wasiƙar ne domin in sanar da ku cewa ina raye. Gaisuwata ga 'yan coci da 'yan uwana.
Priscilla ta rufe wasiƙar don adana ta kuma ta ajiye ta tare da ita. Ba ta daina ƙoƙarin gano inda aka ajiye 'yarta ba. Ta ɗauki nauyin neman 'yarta daga hukuma zuwa hukuma na kowace cibiya da ta dace don taimaka mata ƙwato 'yarta. Amma babu wanda ya iya 'yantar da ita, kuma Priscilla ba ta sake samun wani ƙarin bayani daga 'yarta ba. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da kuka sani na da labarin da zai bada akan birbishin rikici, kada ku yi shakka, ku tuntuɓe mu. A kashi na gaba, za mu ji labarin. Wannan shirin Hauwa Shafi Nuhu ce ta rubuta, kuma Ruqayyah Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahiru ne editan shirin, kuma Khadija Gidaɗe ce ta shirya shi. Don samun wasu labarai, sai ku ziyarci www.humanangle.media.com. Daga nan Human Angle, ni ce Ruqayyah Sa'id.